أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، يوم ما سجر ما إنا إما نجلسوا إرن تأدين مسلمتي إنا فإن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا كاربودي وعلا تبارك وتعالى ميكومي ميكوة ديتارانو أتكمنا مسلاتي na juma'a ko wanda ake fatan ba dadewa ba ai intikali daga gare shi zuwa ga akbaru minhu insha Allah. Masallacin juma'a na ahlus sunna dake wannan gari mai dimbin tarihi, garin birnin Gwari, wanda ke da sarki Faridi Wahidi a cikin sarakuna na arewacin Najeriya, saboda irin kishin da yake da shi na addini da kokari da goyen baya da yake badawa wajen ganin addini ya dauka. Mun hadu a wannan safiya ta Lahadi 1 ga watan Jumadal Ula ko 2, hijira na 1430, wanda ake kwatanta shi da kalandar albashi 26 ga watan 4 shekara ta 2009. Kamar yadda muka sani, ya kamata a ce mun hadu a jiya da daddare, kasancewar shirin da aka yi na muhabara an tsara jiya za a gabatar da muhabara, amma kuma Allah cikin ikonsa ba a samu dama ba saboda yanayin gari. Akwai hadari da walƙiya da kuma fargabar cewa in an fara ruwa zai tada. Kuma ta sha'una illa an insha Allah. To, duk da cewa asali na nemi a bani damar barin garin daga karfe 6:15 zuwa 6:30 domin koma Kaduna, kasancewar jiyan ma sai wajen 5:30 muka baro Kaduna don wani abin da ke a can na kwana 2. To, amma ganin cewa ba a samu gabatar da muhadarar jiya ba, sai na ga babu laifi ina bar nan karfe 7, kuma ina fatan zan isa can in kuma ci gaba da wancan al'amari ba tare da na makara ba. To, maimakon in tsiri wata nasiha ta daban, sai na ga zai fi sauki in kokarin yin talhisin abinda da ya kamata in yi magana akan sa jiya da dare. Dama mawdu'in da aka nema a tattauna shine da'awa da muhimmancinta da sharuddanta da fa'idodinta da kuma hatsarin yin sakaci game da da'awa. To, koda duka waɗannan bangarori ba su samu ba, ina fata in takaita bayani akan muhimman bangarori daga ciki, ko da yake kowanne bangare muhimmi ne, amma saboda a ba mutane dama su ma su koma su dan huta kila a karya kafin a dawo kuma zuwa anjima, ina ganin insha Allah zan yi kokari in dan takaita nasihar ko kuma in takaita bayani ko muhadarar, don a samu insha Allah ya zama an dan manta da kaikayin abin da ya faru a jirgin insha Allah. Ina roƙon Allah ya mana muwafaka, kuma Allah ya sa mu dace, ya bani iko fadin daidai, kuma ya bani iko aiki da abin da za a fadi na alkhairi. Kamar yadda muka sani, musulunci shine addini na gaskiya, kuma shine kadai addinin da Allah tabaraka wa ta'ala ya yarda da shi. Babu wata hanya da za a bi domin bautawa Allah ta'ala ko kaiwa gare shi cikin aminci idan ba hanyar musulunci ba. Wannan yasa kowane mutum yake da wabukata ko ya zama wajibi a kansa ya yi imani da addinin musulunci, ya ɗabi'antu da karantarwarsa, ya shiryu zuwa ga hanyarsa ya kuma bi tsare tsaren sa da hukunce hukuncen sa dan ya samu sa'ada a nan duniya da kuma tausayawa da kubuta daga azaba a lahira. To amma wajibcin imani da musulunci da shiriwa da shiriyarsa da ɗabi'antuwa da ɗabi'o'insa da kuma bin tsare-tsarensa da hanyoyinsa bai taƙaita a kan mutum shi kaɗai ba, bal ya zama wajibi ya ƙoƙarin ganin al'umma gaba ɗaya ta samu haka. Domin don shi kaɗai ya gyaru ko ya zama mai imani ko ya bi hanyar da ake so ya bi, ba za a samu kaiwa ga biyan bukata ba idan sauran abokan zamansa ko iyalinsa ko ƴan uwansa na jini ko kuma waɗanda yake makwabtaka da su suna da gurɓatacciyar aƙida ko suna da rashin imani ko rashin kintsuwa da bi da shiruwa zuwa ga hanyar musulunci. Wannan yasa yin kira zuwa ga waɗannan abubuwa da shi ya zama wajibi ya bi ya yi imani da su, da'awa ga mutane domin su yi imani da musulunci su kuma bi karantarwarsa ya zamanto abu ne muhimmi. Hasali ma ita wannan da'awar ana ɗaukanta a matsayin ƙashin bayan ko gadan bayan ci gaban musulunci. Babu yadda za a yi karantarwar musulunci ta shahara, babu yadda za a yi ɗabi'o'i da tadodi na musulunci su samu karɓuwa, babu yadda za a yi dokokin musulunci da shari'arsa gaba ɗaya da hanyarsa da tsare-tsarensa su samu karɓuwa da bi da jawuwa zuwa gare su in ba ta hanyar kiran mutane gaba ɗaya zuwa ga hanyar Allah tabaraka wa ta'ala ba. Kuma ta wannan hanyar ce musulunci zai ci gaba da ɗaukaka, karantarwa za ta ci gaba da shahara, tarbiyya za ta samu tabbata, al'amuran al'umma zai zamanto ingantacce. Shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala a cikin Al-Qur'ani ya ce wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Da'awa ta kunshi ɗaukan dukan matakai na faɗakar da mutane da nusarce su da karantar da su da kiransu zuwa ga hanyar Allah, hanyar da ya yarda da ita kadai, wato hanyar da za a bi don a bautawa Allah a tabbatar da manufa ta halittar da Allah ya yi wa aljanna mutum. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. To don tabbatar da wannan manufa, ɗaukan hanyoyi ko bin hanyoyi da ɗaukan matakai da za a yi na kiran mutane zuwa ga wannan hanya ta bautawa Allah da imani da shi shi kadai da bauta masa ba tare da an hada shi da wani ba, wannan shine abin da da'awa ta kunsa. Kenan wannan da'awa za a iya yin ta da harshe wanda ta haka tafi yawa a kira mutane kamar yadda yanzu gashi mubasharatan ina yin mana da'awa. Za ta iya zamantowa ta hanyar rubutu a rubuta littafi ko nasiha ko faɗakarwa ko tsawatarwa ko makamancin wannan domin a kira mutane zuwa ga hanyar Allah ɗin. Za ta iya ɗaukar ɗabi'a a aikace ya zamanto a ɗabi'ance da gaɓuɓɓa su ne za a yi amfani da su wajen kiran mutane zuwa ga hanyar Allah ɗin. Zai iya zamantowa ta hanyar mu'amala, yadda za a yi mu'amala a yi tarayya da haɗaka da cuɗanni in cuɗaika a tsakanin mutane, na iya zama wannan ce hanya ta da'awa da za a kira mutane zuwa ga Allah. Kuma duk waɗannan hanyoyi ko abubuwan da da'awa ta ƙunsa an yi amfani da su an tabbaka su a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da sahabbansa masu girma ridwanullahi alaihim ajma'in. Shi kansa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama Allah tabaraka wa ta'ala ya umarce shi da ya kira mutanansa zuwa ga hanyar Allah ta hanyar amfani da baki ko harshe kenan. وأنذر عشيرتك الأقربين. وأن يسعى ما في يوان أبين دي ما في يوان أيوكان دي ما في يوان دعوصة تهنير كراني دهارشي أربوتي ما يكي صلى الله عليه وآله وسلم يا يشبتن بياني أربوتي أن أيكا وطنس سراكنا دمانيا أكساشي دمان دمان يرانسو هرقلو يرانسو نجاشي da sauransu waɗanda aka kira su zuwa ga addinin Allah a rubuce ashe ana iya rubutu a aika da sakon da'awa ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a aikace a ɗabi'ance yayi wa mutane da'awa ya ishe ku misali hadisin wannan matashi ba yahude dan yahudawa da yake yin hidima a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kwatsam sai ya kwanta rashin lafiya manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ya bincika aka ce ba shi da lafiya sai ya tashi shi da wasu daga cikin sahabbai suka je gaishe shi tafiya mai nisan gaske kamar yanzu a ce wani bai da lafiya ba kowa bane ba malami ba ba dan kasuwa ba ba babban ma'aikacin gwamnati ba ba dan siyasa ba sai a ce ga ciyaman misali fa domin bil misali yattadhihu al makal sai a ce ciyaman ya taso da tawagarsa ya zo gaida wani almajiri mai yin karatun allo a gidan wani malami a nan garin ba ku ajin wannan zai tasiri babba ba dan dan siyasa bane shi wannan yaron ba dan yana masa bangan siyasa ba ba dan wani malami ne dake zuwa ya karantar da ƴaƴan shi karatun qur'ani ko wani abu ba ba dan shi wani abu bane a cikin al'umma amma dai saboda haƙƙi na shugabanci dake kan ciyaman ya zo ya gaishe shi ba ku ajin za a samu tasiri babba ballantana manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma ma musamman da yake wanda za a je a gaishe shi ba ma musulmi bane don haka da ya tafi ya tarar da shi a wani hali mai tsanani maiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bayan ya gaishe shi sai ya ce masa ka musulunta sai wannan matashi ya dubi babansa dake zauna a kusa da a wurin sai baban shi ma ya dubai sai ya dan sun koyar da kan shi yaron ya sake kallon baban sai baban ya ce masa afi abul qasim yi wa baban qasim wato manzo kenan sallallahu alaihi wasallama biyayya a cikin wannan umarni da ya baka nan take yaron ya kalma shahada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito yana cewa na gode wa Allah da ya kubutar da rayuwarsa daga wuta ta dalilin wannan abu da ya faru wannan yaro bai tashi daga wannan rashin lafiya ba Allah ya dauki ransa a ciki a matsayin shi na musulmi a aikace dabi'ar zuwa a gaishe shi ta jawo babansa har ya yadda dan shi musulunta ko da yake shi ba musulmi bane to ballantana wajen mu'amalat cuɗanne in cuɗanye ka kaiwa da komowa tare da zamantakewa da kiyaye haƙƙoƙin juna hanya ce mai ƙarfin gaske ta yin da'awa mutane nawa suka musulunta a dalilin mu'amala da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yi musu dauki misalin Sumama ibn Affan wanda ya baro Makka yayi takanas takano dan ya je Madina ya kashe manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama amma karshe al'amari bayan an kama shi an daure shi a masallaci na kwana uku ko na mai kama da haka sai ya zama duk lokacin da manzo Allah ya fito zai shiga masallaci sai ya gaishe shi duk lokacin da aka yi abinci gidan manzo Allah kawo manzo Allah ya kai baki sai an bashi ya ci a karshe aka sake shi aka ce koma garin ku an kyale ka har ya fita sai ga toje mai ne da haka ya dawo ya ce shi kam ya musulunta ya kalma shahada saboda mu'amala ashe kenan kaga da'awa ta kunshi magana a kira mutane ta hanyar magana lafazi da furci kuma ta kunshi a aikace daga kubba ai waɗansu abubuwa kamar yadda ta kunshi rubutu a aika da sako don kiran mutane zuwa ga alkhairi da fadakarwa ko ba da shawara ko tsawatarwa ko tsoratarwa kamar yadda ta kunshi nuna mu'amala a aikace da zai gamsar da mutum ya koyi wani abu shi yasa aka ce mahaifiyar al-Imam Malik Imam Dar al-Hijra rahimahullah tabaaraka wa ta'ala an ce ta kasance ta kan yi wa Imam Malik wanka ta sa mai tufafi mai kyau yana karami matuka ta ce masa izhab ila Rabi'a فتعلم من هديه ودله وصمته وخلقه قبل أن تتعلم من علمه. جيكو جمال ربيع ككوي دبيعو دا تادو دنسا دا حالا ينسا دا ينهي يديكي معاملو لنسا تنكنا كرمي كافما كجيكا فارك راتو أوليش. To tunda mun ji abin da da'awa ta kunsa da kuma yadda za a iya yin ta, to akwai bukata mu ji matsayin da'awa da kuma hukuncin ta a musulunci. Al-Qur'ani da sunna da ijma'i duk sun tabbatar da wajibcin yin da'awa, domin Allah tabaraka wa ta'ala a cikin Al-Qur'ani ya ce ud'u ila sabili rabbika bil hikma wal maw'izatil hasana وجادلهم بالتي هي احسن. ادعو الى سبيل ربك بالحكمه كي كرا زوا ga hanyar ubangijinka da hikima. والموعظه الحسنه da kuma wa'azi kyakkyawa. وجادلهم بالتي هي احسن kuma ahli alkitabi masu da'awa suna da littafi daga sama da aka saukar kamar yahudu da nasara, to ka tattauna da su kai jayayya kai munazara da su da abin da yake mafi kyau na dalilai da iya tabbatar da hujjojin za su yi ikna'in abokin magana. A shahida anan udu fi'l amr, inda aka bada umarni to matukar ba a samu abin da zai kauda umarnin daga wajibci ba, to ana daukan wannan umarnin wajibi ne. كما الله تبارك وتعالى يأتي ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولتكن منكم أمة للي أساموة الأمة وتجماعة دقتكم ولتكن في الأمر وهو يقتضي الوجوب ما تكرب أسامة أبين دي كود الشيء دي واجب تيبا. Bayan waɗannan ayoyi guda biyu, Allah tabaraka wa ta'ala ya yi umarni kai tsaye a cikin Al-Qur'ani mai girma na a kira mutane zuwa ga hanyarsa, a yi masa umarni da kyakkyawa, a hana su daga mummuna. Allah tabaraka wa ta'ala ce kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah ya ce kun kasance mafi alkhairin al'umma da aka fitar da ita ga mutane saboda amfanin da kuke jawowa ga al'umma. Ai da ma mafi alkhairin mutane shine wanda yafi kawo amfani ga mutane. Kuna umarni da kyakkyawa, kuna hani da mummuna, kuma kuna imani da Allah. Hakanan Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana a Qur'ani cewa mu'minai daga cikin sufofinsu akwai da'awa, masu san juna ne, masu kaunan juna ne, masu tallafawa juna ne, masu la'akari da bukatun juna ne. Abinda ya shafe su duka ya shafe su duka, abinda ya taba wancan ya taba su duka, abinda ya dada ma wannan ya dada musu duka. Kuma su yan kiran mutane ne zuwa ga hanyar Allah, suna yin da'awa. Allah ta'ala ya ce wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. ده مؤمنين ماذا ده مؤمنين ماتا ساشين سو مسويا ne ga sashi masu jikin talamuran su ne ga juna, masu tallafawa juna ne, masu taimaka ma juna ne. Duk abin da ya samu wancan ya samu wancan, abin da ya taba wancan ya taba wancan. In aka taba mafi kaskanci, in akwai mafi kaskanci ko mafi kankanci a cikin su, an taba dukan su ne baki daya. Suna umarni da kyakkyawa, suna hani da mummuna, suna tsaye da sallah, suna bada zakka, suna yi wa Allah da manzon Allah da'a. Allah ya ce waɗannan su ne zai ji kansu, Allah ya sa mu cikin su. Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana mana cewa wajibi na farko akan duk wani musulmi da Allah ya ba shi shugabancin al'umma, wajibi na farko shine zai tsayi da sallah, ya tabbatar da an ba da zakka, kuma ya da'awa. Kinaina daga cikin ayyukan farko na wajibi akan kowane shugaba. Kenan ran da aka samu shugaban da baya sallah, to ya shiga uku sau uku sau tara. Wannan ya sa ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama da ya bada labari game da waɗanda za a samu shugabanni amma masu zalunci, da danniya da da ba baki ne da cinya dukiyar al'umma da danna haƙin su da aka nemi ko zai bada izini a yakin su yace a matukar suna tsaye da sallah ashe kenan tsaye da sallah na da tasiri kwarai idan babu zakka za a ruguza rukuni daga cikin rukunin musulunci idan babu da'awa karantarwar musulunci za ta tsaya shi yasa Allah tabaraka wataala yace alladhina immakannahum fil ardi aqamu ssalata wa atu zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahaw 'anil munkari walillahi aqibatul umur ashe yin da'awa umarni da kyakkyawa da hani da mummuna na daga cikin manyan manyan ayyukan da Allah ya dora wa sarkin birnin gwari da duk masu taimaka mashi wanda kuma alhamdulillah yana yi mun gode wa Allah na sani daga cikin abin da yake ba yan MSS mamaki shine duk lokacin da za a riba wani taro aka ce yaje a matsayin guest of honor wato bako na musamman sai ce shi ba guest of honor bane shi mai wa'azi ne saboda haka in ya tsinke da wa'azi sai inda mai ya kare har sai an ta nuna kamar lokaci ya kure rana ta yi wannan shine aikin shugaba dama shine aikin sarki dama haka ya kamata ciyaman yayi a fita kauye a shiga daji a kira mutane zuwa ga addinin Allah ba kawai shigan sa daji in zai je campaign na siyasa ba ba kawai shigan shi daji idan zai je commissioning ya kaddamar da wani project ko wani abu da aka yi ba wannan an rasa fahimtar manufar zaman shi a matsayin shugaban al'umma kenan alladhina yamakkanahum fil ardi aqamu ssalata wa atu zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkari walillahi aqibatul umur Allah tabaaraka wa ta'ala ya ba mu labarin bawan sa Luqman da irin kokari da yayi wajen shiryar da kansa da tarbiyantar da shi zuwa ga abin da yake daidai wanda zai ja masa rago a duniya da lahira daga cikin umarnin da ya madansa akwai maganar da'awa kiran mutane zuwa ga hanyar Allah da umarnin su da kyakkyawa da hana su daga mummuna Allah ta'ala ya ba mu labari a harshen Luqman yana cewa ya bunayya aqimissalata wa amur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabaka inna zalika min azmil umur ashahid anan wa amur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabaka Allah tabaaraka wa ta'ala ya ba mu labarin abinda ya kasance ga ahlul kitabi kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya kasa su gida biyu kashi na farko masu yin da'awa suna karantar da mutane at-taura da linjila suna shiryar da su zuwa ga hanyar Allah suna yin wa'azi suna da'awa Allah sai ya yabe su kamar yadda ya zo a cikin suratu al-imran aya ta 113 zuwa ta 114 a bangare na biyu kuma waɗanda suke sun kangare a cikin ahlul kitabi sun yi watsi game da wa'azi sun yi biris da harkar da'awa sai ma sun bari barnana yaduwa a cikin kasa su kuma sai Allah ya tsine musu ya la'ance su ya fallasa su kamar yadda yazo a cikin suratul ma'ida sura ta 5 kenan aya ta 78 innal ladina kafaru min bani isra'ila ala lisani dauda wa isa ibn maryam ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا to wannan duka ayoyin qur'ani ne dake magana akan da'awa da wajibcinta da irin fa'idodin da aka iya samu a dalilin yin da'awa to cikin sunna ma ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zamu ga da yawa daga cikin hadisi na magana akan muhimmancin da'awa misali manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce ballighu anni walau aya ku isar da sako daga gare ni koda a dai kuka sani aya daya idan kuka sani ko jumla daya ce to lalle ne in ka sani ya zama hujja akan ka kai aiki da wannan abu sannan ka kira mutane zuwa ga abin kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce maraminkum munkaran falyughayyirhu biyadi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi wa zalika adhaful iman wannan hadisi guda biyu kamar yadda akwai asharatul ahadis wadanda ke magana akan da'awa da muhimmancinta da ma hukuncinta na wajibi wannan yasa akai ijma'i a tsakanin malamai cewa da'awa wajibi ne. Sai dai kawai an yi sabani akan cewa shin wannan da'awar wajibi ne na aini ko wajibi ne na kifai. Ma'ana idan yin da'awa farilla ne to fardul kifaya ne ko fardul aini. Wannan shine kawai sabanin da aka yi, amma duk an yi da farilla ne a tsakanin malamai. To amma bisa bin diddigi na dalilan kowane bangare da hujjojin da ya kawo da munakasha ko raddi da yawa ɗaya bangaren na tabbatar da cewa da'awa wajibi ne, farilla ce ta aini akan kowane mutum inda musulmi ne shi. Sai dai kawai akan kowa bisa kokarin sa ko gurgurdan shi. Mai ilimi yayi da'awa ta hanyar karantarwa da wa'azi da shiryarwa da izinin Allah. Wanda bai da ilimi amma yana da mulki ya amfani da mulki wajen yin da'awa, a ce an shirya wa'azi an gaike shi ya zo, kaga duk fadawa za su zo in sarki ne. In kansila ne, wato idan chairman ne, duk kansiloli za su zo dan zai gaice su. Kaga yayi da'awa dan ya kawo su ayi wannan abin tare da su. Sannan ya karfafa zukatan masu rauni. Idan mai dukiya ce ya amfani da dukiyarsa wajen daukan dawainiyan karatun ko kuma da'awar. In a masallaci ake karatun magriba zuwa isha'i akwai littafi da aka sa ya siyo kofi-kofi ya ajiye domin masu zuwa su karanta su dauka su bi karatu. In ana bukatan kasa da dauka karatu kar a nema a rasa ya zama ya kawo, ko rediyo ya lalace ko generator ya lalace ko ma babu ko amsa kuwa ya kawo tashi da awar kenan. Idan za a fita waje kauye za a je aiwa maguzawa wa'azi ko a kira wanda ba musulmi ba zuwa ga musulunci, ya zamanto ya bada mota ko kuma kudin mai ko irin dai tallafa wanda zai yi ko da ruwa ne za a tafi da shi ko abincin akan je a yi ne da sauransu. Kowane mutum dole ne ya yi da'awa. Idan ma bai da kudi bai da mulki amma yana da karfi, sai aka ce ana so a hada waɗansu abubuwa, za a kafa kanofi, za a yi wannan a yi wannan domin a shirya a yi wa'azi ko da'awa a ganshi a wurin. Kaddara ma bai da ƙarfin to a ganshi ya zauna cikin 'yan saurare, don haka na ƙarfafa gwiwar mai wa'azin. Wannan ita ce tashi da'awar. Don haka kada wani ya dauka da'awa ta malam wane ne wanda yake da littafin da ya cika masallacin nan. A'a, kai ma Zaidu, kai ma Amru, kai ma Bakaru da Khalidu, duk da'awa wajibi ne akan ku. Amma da'awa tana zama wajibi ne idan an lura da abubuwa guda hudu ko guda biyar. Abu na farko, idan ya zamanto da'awar da za ka yi wa mutum, wa'azin da za ka yi mashi, ba zai haifar da fitina gare ka kai mai wa'azin ko gare shi ba. To inda zai haifar, to a wannan lokaci, gwargwadon wannan lokaci na aukuwan fitinan, to wannan an ɗauke maka wajibin. Abu na biyu, idan ya zamanto ba za a samu kugucewar abin da ya fi mahimmanci ba. Gashi an tsaye da sallah za a yi, sai kuma ka ga wani ya sha ruwa da hannun hagu. Kuma kai ka san cewa shan ruwa da hannun hagu ai shedan ke yi kamar yadda hadisi ya nuna. Kaga akwai bukatar ka fadakar da shi. Amma sai ka lura kana bukatar kamar dan dogon jawabi kafin ya gamsu. To yanzu zaka tsaya mai jawabi akan muhimmancin amfani da dama da rashin dacewar amfani da hagu ne karar sallar. Ko zaka bari ai sallar ko da ko zai tafi ne wata ranar Allah ya dauka mishi bayani. To dole ai la'akari da wannan shaki kira aulawiyya a wajen da'awa. Me yafi muhimmanci? To in dai ba za a samu kukucewar abin da yafi muhimmanci ba, to dole ne kai da'awa. Abu na uku shine, in ya zamanto in kai da'awar wata sabuwar barna za ta auku, kai kai kokarin hana matsala, sai kuma wata matsala ta fi wannan ta auku, to nan ma ba za ka yi wannan da'awar ba. A lokacin yan tatar mun san irin barnar da suke musulmi. Wata rana Ibn Taymiyyah tare da almajiran suna tafiya, sai ya ga yan tatar na ta shan giya, bai ce komai ba, ya zo zai wuce. Sai wasu almajiran suka ce akramaka Allah, ba a yi masu bayani ba tunda Allah ya hana a babin da'awa al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar. Sai ya ce a'a, a bar su kada a hana su, domin idan aka hana su za a zama cikin hankalinsu. In suna cikin hankalinsu, fyaɗe suke wa matan musulmi su kwace dukiyar al'umma. Gara su sha giya, su yi tatul, su yi ta tangaɗi da rausaya. da kai kawo akan titi kila ma mota ta tunkuɗe wani mutu yafi sauki da a hana su shan giya sa hannu amma suna cikin hayyacin su duk matan mutane saboda lokacin ba su musulunta ba su yan tatar kuma sun fi musulmi karbi a waye gari ya zama suna yin fyaɗe ga matan musulmi kuma suna kwata dukiyoyin al'umma wanne fa aibi fyaɗe ga mata da kwata dukiyar su shi yafi sauki akan shan giya to za a yi da'awa a matsayin wajibi matukar hakan ba zai haifar da aukuwar sabuwar matsala ba mutum ne yake cin mushi ko kuma kai yake cin naman alade kai kuma ka san bai dace ba kuma kana je in kai mai magana zai gamsu shin kamata yayi ka nemo akalla kifi in ba za ka samu naman rago ko kuma kaza ba ko ko kawai za ka yi ka zazzare mai ido ka ce kawai ya bari kuma ga alama yunwa ke ji zai mutu kaga dole ka bashi zaki ka bashi wani abu da ya wuce badil in baka bashi ba sai a samu matsala to waɗannan na daga cikin abubuwan lura haka nan za a yi da'awa a matsayin wajibi gurgurdan ikon mutum matukar hakan ba zai haifar da cutuwa ga kai ko ga dukiya ba a haƙƙin wanda zai wa'azi in ya zama to dukiyarka za ta cutu ko kai kanka rayuwarka za ta faɗa cikin hadari in kai magana a wannan lokacin to ba dole ne kai da'awa a wannan lokacin ba ka jinkirta a samu wani lokaci wanda ya zama munasib yin sakaci game da al'amarin da'awa yana jawo matsaloli ga al'umma domin kuwa idan al'umma ta ƙi yin da'awa to tabbas ta jawo wa kanta bijirowar fushin Allah ta'ala da azabarsa da ukubarsa dama Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassa ku ji tsoron wata fitina da ba za ta samu waɗanda suka jawo ta daga cikin ku ba su kadai wanda suka yi zalunci su kadai suka jawo ta ba su kadai za su shafa ba Ibn Abbas radiyallahu anhu ma yana cewa abinda ayat take nufi shine in mutane suna ganin barna suka shiru to wannan tace fitinan to inda za a ga barna ba za a yi magana ba ba za a yi da'awa ba ba za a yi umarni da kyakkyawa ai hani da mummuna ba tabbas wannan fitinar za ta auku cikin al'umma kuma wannan fitinar ta kunshi cututtuka da kaskanci da wulakanci da al'umma za ta samu kanta da talauci da rashin samun kwanciyar hankali da rashin security a cikin al'umma ba za a samu aminci ba haka nan hadisai da dama musamman waɗanda al'imamu Abu Dawud da al'imamu Tirmidhi da Ibn Majah suka ruwaito da kuma wani hadisin wanda Tirmidhi ya ruwaito da wani hadisin wanda Abu Dawud da Tirmidhi Abu Dawud da Ibn Majah suka ruwaito na tabbatar da cewa waɗanda suka ƙi yin da'awa to sukan haɗu da ukubar Allah ba yadda za a ce a cikin al'umma akwai mutanen da ba su da kirki suna abubuwa na barna kuma an sa ido ana kallon su sannan kuma al'umma zauna lafiya ba zai yi ba idan ya zama tuba a yi da'awa ba aka yi sakaci to tabbas za a samu tabbatuwar barna da gurɓacewar al'umma haka nan daga cikin matsalolin yin sakaci game da da'awa akwai rashin amsa addu'a addu'a za ku yi ba za a amsa ba kamar yadda hadisi hasanun ya tabbatar bayan wannan idan al'umma ta ƙi yin da'awa to ta buɗe kofa ga bid'a da munanan aƙidu su yaɗu a cikin al'umma domin daga cikin dalilan da ke yaɗa bid'a a cikin al'umma akwai yin shiru na malaman sunna da rashin yin kata'us a wajen bayyanar da sunna da kuma rugurguza bid'a da tona asirin bid'a da fallasa ta to in ba a yi wannan ba al'umma sai zama barna ta yaɗu ciki a cikinta gurɓacewar al'amura ya tabbata ya zamanto mabarnata sun yaɗu a cikin al'umma da'awa na da falala da yawan gaske kuma falalan nan tabbatacciyar falala ce a cikin alkur'ani da sunna misali yana daga cikin siffofin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yin da'awa kamar yadda Allah ya faɗi a cikin suratul a'raf aya ta 157 da yake bayani akan siffar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ke cikin at-taura da linjila akwai maganar da'awa umarni da kyakkyawa da hani da mummuna da'awa na daga siffofin mu'minai su kansu kamar yadda Allah ta'ala ya faɗi a cikin suratul tauba sura ta 9 kenan aya ta 112 Allah ya bayyana siffofin mu'minai daga ciki akwai yin da'awa umarni da kyakkyawa da hani da mummuna
hakanan yana daga alamomin alkhairi ga al'umar Muhammadu dan Abdullah farin jakada sallallahu alaihi wa sallama tunda ai Allah cewa ai kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah har ma aka samu malamai irin su Abu Hamid al-Ghazali yana cewa in al'umma ta kiyin umarni da kyakkyawa da hani da mumuna alkhairin da Allah ya tsana shi ya gushi da gareta bayan wannan da'awa umarni da kyakkyawa da hani da mumuna nau'i ne na jihadi nau'i ne na jihadi shi yasa Allah ta'ala ce baya dacewa gaba ɗaya mumune su tafi su ta yaki dukansu dole a samu su zauna su ta karatu da karantarwa ta yadda in ma wanda suka je wa'azin wajen jihadin suka dawo za su samu malamai a gida su karantar da su su fadakar da su domin shi kansa jihadin na da sharuɗa da ka'idodi da ladubba da mahzurat da sauransu kamar da yazo a cikin suratul tauba aya ta 112 bayan wannan jihadi na daga cikin wato da'awa na daga cikin hanyoyin da ake bi a samu shahada annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayani game da shugaban shahidai Hamza yake da kuma duk wani mutum da ya miƙe ya gaya wa shugaba magana ta gaskiya ya kira shi wato ya umarce da kyakkyawa hana daga mummuna kuma shi shugaban ya kashe shi to shi ma wannan ya samu shahada yin da'awa na da fa'idodi da yawa kuma fa'idodin nan na komawa ga shi mai yin da'awa shi kansa da kuma wanda ake wa da'awar da kuma al'umma baki danta ga shi mai yin da'awa fa'idodin da'awa sun hada da daya kukuta daga azaba kukuta daga azaba domin a cikin suratul a'raf ayat 165 Allah ya bamu labarin mutanen da suka ki yin da'awa amma waɗansu suka yi da'awar waɗancan suka ce mu ba za mu ce komai ba tunda dai an hana mu abu sun ki hanuwa mutanen da aka hana su yin su kamun kibira na asabar wata jama'a ta ce mu dai za mu kira zuwa ga Allah dan yanki hanzari mu yi masu wa'azi domin su daina wata jama'a kuma ta ce a'a mu ba ruwan mu tunda Allah ya hana sun zaman to halakakku to mu ba ruwan mu da su a ƙarshe Allah ta'ala ya bamu labarin cewa da ya tashi hukunci akan su su waɗanda suke yin su da aka hana su yin suran azabar sai aka halakar da su su kuma waɗanda suke wa'azi suke umarni da kyakkyawa suna yin da mumuna sai aka tsirar da su su kuma waɗanda suka shiru ba su yi zunubin ba ba su kuma yi wa'azi ba sai Allah ya shiru bai ce komai a kansu ba to ko da menene aku gare su domin har an yi sabani to suna cikin halakakku aka ce to laifin me suka yi to suna cikin tsirantattu aka ce aiki me suka yi wa Allah da tsirar da su ta ga zai shiga cikin la ilaha illallah wala ilaha illallah la hadha wala zaka to ka kaddara ma dai ba fa halakan ba amma rashin ambatansu na nuna cewa halin da suka nuna halin tsiyani tunda ba sami yabo ba to mai wa'azi mai da'awa yakan kubuta daga azabar Allah kamar yadda waɗancan aka yi mana bayanin su haka nan mai yin da'awa yana samun rabauta da yardar Allah da samun aljanna kamar da yazo cikin suratul tauba sura 9 aya ta 71 da aya ta 72 inda ya zama kana da'awa to kana cikin waɗanda aka nuna zaka rabauta ka kubuta daga azaba kuma ka samu rabo da aljanna Allah ya samu cikin waɗannan sa'annan mai da'awa yana samun addu'a daga halittar Allah baki daya har da kifin da ke cikin kogi kamar yadda hadisi ya nuna duk mai kiran mutane zuwa ga Allah ya umarce su da kyakkyawa ya hana su daga mummuna to yana samun addu'ar duk halittar Allah har da kifin da ke cikin kogi bayan wannan mutumin da ya yi da'awa ya kira mutane zuwa ga alkhairi ya umarce su da kyakkyawa ya hana su daga mummuna yana samun lada na yawan mutanen da suka shiryu a dalilin wa'azin shi saboda haka kaje da kauye kai wa'azi mutane sun shiru ko kaje kai waɗanda ba musulmi ba wa'azi sun zama musulmi duk lada da zaka samu kwatankwacin yawan waɗanda suka bi hanyar ka ne ko suka bi hanyar Allah a dalilin ka haka nan kai mai da'awa ai ka samu ka tsayar da hujja akan wanda ka kira kai ka kubuta ko ba haka ba ka samu hanzari sannan mai da'awa na samun daukaka da jagoranci za ga mutum karami ne a shekaru ba wani mai yawa ba a shekaru amma saboda yana da'awa yana umarni da kyakkyawa yana hani da mummuna sai ga ya zama jagora shugaba a cikin al'umma shi kuma wanda ake kiran shi ake masa da'awan yana zama dalilin musulunta shi in ba musulmi bane idan ko musulmi ne yana samun istiqama ya samu daidaituwa da sabati a cikin addinin Allah sannan yakan kubuta daga rafkana gabanin bin hanyar Allah saboda me in ba ai da'awan nan ba zai iya zama marafkani rafkananne wanda bai tunanin alkhairi bai kokarin tabbatuwa akan addinin Allah bai ma da shu'uri game da muhimmancin addini to in ku an masa da'awa ya zama ya gyara wannan kaga shi ma ya samu fa'ida ita kuma al'umma baki daya idan dai ana da'awa a cikin ta to wannan na zama dalili na samun kubuta gaba ɗaya al'ummar daga fasadi a cikin al'umma ana rasa fasadi in kaga barna ta yawa akwai sakaci wajen da'awa kaga gidajen mata gidajen giya wuraren masha'a gidajen kallon fina-finan Hausa gidajen kallon kwallo gidajen kaza abubuwan kaza marasa kyau shaye-shayen wiwi da sauransu duk alama ce ta sakaci da da'awa domin ko da yake hukuma take da alhakin hana waɗannan idan aka kafe ana ta wa'azi akai ita hukuma ana sa rai waɗanda ke shugabancin ta su ji tsoron Allah tunda an ta wa'azi an nuna su matsayin su a cikin addini in ba su gyara ba ko ba su hana ba kaga za su ji wa'azin insha Allah su hana ko kuma su ji tsoro cewa tunda ana ta yin wa'azin nan akwai wani mutane wata ransa harzuka sai abin da bai dace ba saboda haka bari a hana in ku aka shiru aka ce to tunda dai mun yi magana an yi shiru ba wanda ya ce wani abu ba haƙƙin mu bane bari mu bari to kaga al'umma ya ta shiga ba ta ci gaba da zama a cikin fasadi a barna yana daga fa'idodin da'awa ga ita al'umma ana ɗauke mata azaba domin hadisi ya inganta cewa idan dai jama'a a cikinsu akwai masu barna amma ba su hana su ba to tabbas akwai yiwuwar Allah ya gane su da azaba ashe kenan makumul mukhalafa shine idan sun hana barnan sun yi umarni kyakkyawa da hanyar da mummuna za a ɗauke musu azaban ko da an sauka musu ballantana ma in suna yi tun farko ma ba za su zuba azaba ina daga fa'idodin da'awa ga al'umma cewa ana samun aminci da security in kaga al'umma ta rasa security to babu da'awa sai sa ga kasashen da ba na musulmi ba sun fi kowa rashin security amurka duk da barazanar da suke na sojoji da yan sanda duk ƙarya ne rashin security ya yawa ai ta harba mutane haka yaro ma sai je makaranta ya bude wuta da bindiga ya kashe mutane barkatai saboda ba amin adam al'amin domin taqbiqu shari'a shike tabbatar da al'amin a cikin al'umma kamar yadda Philip Hitti ya faɗi da kansa cewa a kasashen da ba na musulmi ba an fi samun kisan kai an fi samun moda da ainihin wato da suicide a cikin al'umma da take ba musulmi ba yace amma al'ummar musulmi da wahala kaga an samu haka kuma kaga ba musulmi bane shi amma ya faɗi wannan saboda wa shahida shahidun min ahliha bayan wannan yana daga fa'idodin da'awa ga al'umma cewa akan samun tabbatuwar yan uwantaka da taimakekeniya tsakanin musulmi za a samu yan uwantaka ta karu a samu taimakekeniya a tsakanin musulmi to waɗannan a takaice sune fa'idodi na yin da'awa ga shi mai da'awan da wanda ake wa da'awar da kuma al'umma baki daya da'awa na da rukunai guda uku mai da'awa da wanda ake wa da'awa da kuma abin da za a yi da'awar a kansa shi dai mai da'awa yana buƙatar ikhlasu yayi don Allah in yana so Allah ya karɓi aikin sa na biyu ya zama zai da'awarsa da ilimi kada ya zamanto yayi abu ba da ilimi ba ko yaya ne kar ka faɗa abin da baka sani ba don in ka faɗa abin da baka sani ba za ka shiga uku ka lalace ka faɗi ya dan abin da ka sani wanda baka sani ba ka mika shi zuwa ga liman ko sauran masu wa'azi in ma liman ne bai sani bai ce a bashi lokaci zai nazari ina yawan ba da misali da babban malami Sheikh Jafar Mahmud Adam rahimahullahu ta'ala inda yake duk da abin da Allah ya ba sa na ilimi na Qur'ani Jafar Mahmud Adam bai taba yadda yayi tafsirin Al-Qur'ani ba ba tare da yayi nazari akalla na awa ɗaya ba kafin ya zauna gaban jama'a yayi wa'azi kafin ya zauna yayi tafsirin domin ilimi amana ce ba ka yin yadda ka so ba ka faɗa abin da ka ga dama Allah zai da kira na kiyama tambaye ka kar ka kira mutane zuwa ga abin da baka sani ba aiki da ilimi aiki da abin da kake da awan na daga cikin siffofin mai yin da'awa kar ya zamanto ka zan fitilla kana haskakawa mutane kana kona kanka ko ka zama cikin waɗanda Allah ya siffanta su da jaki ko ya siffanta su da kare saboda suna yin abu na ilimi su fadakar da jama'a amma su ba su aiki da shi bayan wannan kyakkyawar ɗabi'a a same ka at-tarjamatul hayya at-tarjamatul hayya life example a cikin duk abin da kake yi mutane da'awa lalle ne a same ka da wannan a same ka mu'amala ka kyakkyawa kana mai tausasawa kana mai hakuri da wanda kake kira kana mai kokarin ka ga cewa ka hakuri akan cutar wanda suke maka matukar ba su kai ga kaskanta ka ba ya zaman to kana tsantseni kana yin addu'ar Allah ta'ala ya fahimtar da waɗanda kake kira dan kokarin ka ba shi bane yawan ilimin ka zakin bakin ka fasahar isar da maganar ka duk ba za sa wani shi ba ka roki Allah ya sa a gane abin da kake kira mutane zuwa gare shi kuma ya zama ka rika dauka idan da kai ne za a yi ma wa'azin in aka yi maka hakan kai zaka yadda zaka gamsu in aka kausasa ko aka tsananta ko aka kaskanta ka ko aka yi maka gatsar gatsar zaka ji dadi ka rika sa kanka cikin takalmin wanda zaka kira shi kuma wanda za a yi wa da'awa shine duk wani mutum wanda aka ga akwai bukatar a kira shi zuwa ga wani abu ko gaba daya ko takaitacce ko musulmi ko wanda ba musulmi ba abinda za a kira mutane zuwa gare shi kuwa bai da iyaka maslaha kawai ke hukuntawa amma aulawiyar kanka tauhidi ya zama tauhidi shine farkon abinda zaka bada muhimmanci sannan yadda ake ibada yadda mu'amalat suke da sauran su dan abubuwa suke fito to ina ganin ko nan muka tsaya dai insha Allah ta'ala an isar da wani dan sako kuma zai dan kore damuwar da ake da ita a dalilin rashin samun abinda aka shirye shi cikin dare to amma daga ƙarshe akwai bukata in yi maganganu guda biyu magana ta farko yadda ya kamata da'iya ya kira mutane tabbas akwai bukatar kai mai da'awa ka fahimci zamaninka lalle ne kai kokarin fahimtar zamaninka da halin da al'ummarka take ciki dan kai ya zamanto ga abin da ya kamata kai magana kai kana tun kana magana kan wani abu daban sai ya zamanto abin yayi bambara kwai domin inda aka sa gaba daban inda kake sa gaba daban akwai bukatar ka fahimci zamaninka domin fahimtar zamani zai taimaka maka ko za ta taimaka maka wajen sanin hatta misalai wasu iri zaka kawo hatta misalai waɗanne irin misalai zaka kawo me zaka yi wa mutane ka yaki tunaninsu me zaka buga musu misalai me zaka gaya musu gane ka wani yare zaka yi amfani da shi ko waɗanne kalmomi zaka zaba abu na biyu kai la'akari da bi'a ɗabi'ar mutananka musamman in kai zaka tafi inda ba musulmi bane ko kuma zaka je inda musulmin suke amma akwai karancin ilimi cikin su zaka je kauyuka inda ba malamai galibi to ka fahimci bi'ar su domin rashin fahimtar bi'a zai sa ka shiga gada a gici sai zo maimakon ka fa'idantar sai kuma ka aibantar abu na uku kai la'akari da mustawa matsayin fahimtar su da ilimin su kar ka zo kana karantarwa a masallaci al'ummar ka bata wuce ka karanta mata al-arba'una an-nawawi ba sai ka dauko bulughul maram ko kuma ka dauko muwatta na malik ko ka ce zaka sa bukhari ka azantar da su ba za ku masa gane ba kuma abdullahi dan mas'ud da ali dan abi talib radiyallahu anhuma suna cewa ba mutumin da zai tsaya gaban mutane ya gaya musu abin da ya fi kwakwalwar su ya wuce ilimin su ba ci ya zama musu fitina to kai da'iya kai la'akari da matsayin mutanen da kake kira ko waɗanne da mustawar su abu na gaba kai kokarin yin amfani da kalmomi masu sauki masu taushi masu daɗi abu na hudu kai kokarin jawo hankalinsu da cusa aminci a zukatansu ka nuna cewa kai ba kana yi don su tozarta bane kai kana yi ba don ka wulakanta su bane ba don ka kure su ba kana yin masu abinda kake fatan ya zama alkhairi ne gare ka gare su da gare su kuma kai ma wannan abinda kake faɗi kai ma kana aiki da shi kuma ba abu ne wanda yake kai ma da a bisa ɗabi'a ta dan adam zai zaka so ka kiyin shi amma saboda shari'a ne ta ce shi yasa ka kure kake ka cusa musu aminci dan su gane cewa ba sharri kake neman su da shi ba abu na biyu da ya kamata mai da'awa ya sani shine lalle ne ya sani a wannan lokaci hanyoyin isar da da'awa sun canza saboda tsawurat na zamani lokaci ya wuce da zaka taƙaita da'awa akan hanya ɗaya dole ne a karantar a masallaci karatu kala biyu karatu irin na magriba zuwa isha ta alimat da kuma karatu na assasa mutum ya zo da littafi ko ya ja shi kadai a fasara ko kuma a ajiye wani littafi guda ɗaya kowa ya saya ya rika bi ana karantawa har a sauke ta yadda wanda ya sauke shi ma zama malami akan littafi sa'annan kuma yana daga hanyoyin da'awa amfani da kafafen watsa labarai radio da television da kuma jarida da mujalla ya zama ana rubuce-rubuce ana kuma shiga kafafen watsa labarai in ana da dama ko za a ɗauki nauyi ne a biya kuɗi ko kuma na kyauta a je a isar da saƙon Allah domin yadda saƙon yake kaiwa ba kamar a tsaya kawai masallaci ba abu na gaba shine rubutu da yawan muna da sakaci na rubutun littafai za a ga galibi a Najeriya malaman mu kansu ba sa rubutu sai 'yan kaɗan daga cikinsu sai zaman to littafai irin na fina-finan Hausa da aka fasara shi aka mai da shi kamar littafin soyayya duk su suka cika al'umma me yasa saboda ba su da badil ba su da madadin shi akwai bukatar ayi rubutu gargadan iko in ka rubuta ka ba wanda ya bi ka fahimta ya duba in ya duba ya ga yayi daidai a buga a samu wanda za su dauki dawainiya a buga ko dan ku tayi ba ta ku tayi ɗan rasa'il kananan littafai a rubuta ko shafi 10 ne shafi 20 da Hausa ko da turanci gurgurdan bukatar mutane da yaran za su iya fahimta wannan ya zama wajibi ai wa al'umma haka wanda ke da kwarewa a wajen abin da shafi munazara da wanda ba musulmi musamman kirista irin abin da shafi comparative religion din da akan ce ya zaman to suna rubuta ɗan kananan takardu ko da shafi 2-3 ne ana bugawa ana yadawa na fadakarwa da isar da sako a nuna masa ta hanyar hikima ba ta mutunci ba cewa ai a bible ma ga abin da aka ce an ce kaza an ce kaza kamata ya kuyi kaza waɗannan za su taimaka wa da'iya ko ko masu da'awa baki daya domin zamanin da ake ciki kenan yanzu sannan ga mu'amala ta hanyar isar da sako na computer internet kenan babu shakka a wannan lokaci akwai bukatar mutane su lazumci wannan hanya musamman wanda suke da dan ilimi na wato suke da ilimi na zamani ko na boko wanda za su iya mu'amala da wannan hanyar akwai bukata don sakon da ake isarwa ta hanyar internet a yau ba karamin sako bane tasirin su ko ba dan kadan bane to akwai bukata mu da'iya ya sani zamani ya zo da dole ne wato ai amfani da irin waɗannan hanyoyi sannan akwai bukatar da'iya ya sani cewa wannan lokaci da muke ciki lokaci na fitina da kuma canjin yanayi da zamani lalle akwai kalubale dewan gaske dake fuskantar da awon mutane gurbatattun akidu sun shigo sun yawa sun katutu kururuwan iblis da shedan yancin mata yancin yara bayan mu musulmi mu ne muka san yancin mata da yancin yara qur'ani da sunna su suka yi bayani da littafin malaman mu na addini amma yau ga kururuwa daga turai da sauran wurare suna maganan yancin mata kundin mata kundin yara wanene wanene waɗannan abubuwa suna barazana ga da'awa sa'annan ga aqidu munharifa aqidun shi'a aqidun khawarijawa ga suna kalubalantan al'umma aqidun kyan kalakatu suna kalubalantan da'awa dole ne a tsaya ai nazari akan hanyoyin da za a bi don a tunkari waɗannan barazana sannan kuma ga matsalolin bid'a na sufaye wanda suke yi har da tonan fada da yin izgili da yin abu dan aji haushi a lokutan maulidi ne a lokutan maukibi ne waɗanda duk abin nan mun san matsayin sa addini su ma sun san matsayin su amma sun zabi su yi domin ba don Allah bane don a cutar da wani ne a bashi haushi to su waɗannan mun fi kusa da su suna cikin mu da yawan su muna ba su uzuri na jahilci da rashin fahimta to lalle ne mu dauki mataki na yadda za mu fadakar da su cikin hikima da rashin tokanan fada ko cutarwa don su gane waɗannan abubuwa mu tausaya musu ababan tausayawa ne mu tausaya musu dole ne da'iya ya san wannan sa'annan dole ne da'iya ya san cewa mutanen da yake mu'amala da su ko da ɗan bid'a ne suna da bambanci akwai wanda yake malami ne yake bid'a yake kuma kare bid'a akwai wanda yake malami ne bai kare bid'a ko da yana yi akwai wanda yake jahili ne yana bid'a bai ma san hukuncin ta ba akwai wanda yake shi dai ya taso cikin bid'ar bai ma san matsayin ta ba shi bai ma san sunan bid'a ba dole ne kowa a bashi matsayin shi hukuncin shi da ba addini kai da iyaka sai da zaka yi mu'amala da shi ina roƙon Allah tabaaraka wa ta'ala ya mana muwafaka ina gani ya kamata in tsaya dan bakwai din tayi kuma yanzu ya kamata in bar nan zuwa Kaduna yanzu nayi minti 53 zuwa 54 da fara wannan bayani a ina ganin gurgudo dai addaitu ma alayhi min alwajib haka Allah ya kaddara tabbas da lecture da zan yi akan wannan mawdu'i zai kai akalla na awa 1 da rabi ko ma fiye da haka to amma dai ina ganin abinda ba a samu mafi yawan shi ba da za a yi watsi da shi duka ba gurgurdan abinda aka samu ina roƙon Allah ya sa albarka cikin sa kuma Allah ya ba mu ikon fahimta sa da kyau ya ba mu ikon aiki da shi abubuwan da na kuskure tabbas daga gare ni ne kuma daga shedan ina roƙon Allah ya yafe mani da yafe mana baki ɗaya kuma ba mu ikon gano kurakuran da mu gyara tabbas da awa wajibi ne dole kowannen mai dauka da'iya ne gurgurdan iko ko da dukiya ko da lokaci ko da tunani ko da karfi ko da mulki ko kuma da ilimi gurgurdan inda ka samu kanka haka nan zaka tsaya kai wannan aiki musamman nan garin birnin Gwari kusan a jahar Kaduna yana daga garin da ka ambata cewa sarkin birnin Gwari sai wannan ahlus sunna ne to kuma kuna da dama kuna da dama saboda haka akwai bukatar ku dage sannan da ku da kauyukan da ba musulmi ba suna dewa da an kama hanyar nan aka bi hanyar Lagos din nan akwai su in an bi nan kewayen za a nemi hukuntuwa akwai irin waɗannan wuraren, in an koma daga baya nan za a koma Kaduna akwai irin waɗannan wuraren. To akwai buƙatar musamman ko ahlus sunna wanda aka ce birnin gwari da Kauru na da garuruwan da bid'a ba ta yawa ba, ahlus sunna su suka fi yawa. Sannan ba ku da matsala na matasa daban da tawa daban, ku gaba daya kun cuɗanyi juna kuna tare gaba daya kun sa madaurin ki daya. To lallai ku amfani da wannan dama ku yada addinin Allah, muna roƙon Allah kuma ya taimake mu ya sa mu dace ya karba ayyukan mu ya datar da mu da ikhlasi da kuma bin sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama. Allah tabaraka wa ta'ala ya kare mu da ilimi mai amfani ya kuma ba mu ikon aiki da shi. Allah ya kare mu da tsoron sa da kiyaye dokokin sa. Ba zan tsaya ba sai na yi godiya ta musamman ga musamman su kungiyar dalibai musulmi wato Muslim Student Society MSS kenan na wannan gari na ko kuma na wannan local government ko shiya ta birnin Gwari saboda kokarin da suke yi na shirye irin wannan abubuwa da kuma ganin dacewan su gayyato ni domin in zo ni ma ba da irgudunmu. Ina ganin yanzu da gona da nan garin shekara biyu kenan ko uku, amma dai kuma har ila yau sun tuna saboda zumunci an zo da ni. Ina fatan Allah ya saka musu alkhairi kuma ga liman ba zai yi arfe gaba ɗaya ba ba tare da an bace shi ba. Datti da ni ne kama da ainihin matasa duk taron da za a yi a Kaduna za a ga yazo baya kasa a gwiwa kuma tabbas ɗalibin ilimi ne na hakika, domin duk abin da bai sani ba baya kasa a gwiwa shekaru ko tunanin limamin juma'a ne na gari guda duk bai damu sa za a ga yayi tambaya abin da bai sani ba gurgudu. Wannan yana daga cikin alamomin alkhairi da yake da shi. Muna roƙon Allah ya sa mu dace duk sauran yan uwa da suka bada gudunmuwa gaba daya da wanda suka yi dawainiya ta kowace irin hanya, ina roƙon Allah ya saka mu da alkhairi kuma Allah ya ƙara mana dankon zumunci tsakaninmu da yawantaka da taimakekeniya. وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله.